sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da download da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya, za mu leƙa jihar Adamawa mu ji wainar siyasar da 'yan jam'iyyar PDP suke toyawa. Kada kuma amince Salihu Garba zai gabatar da darashin tayi, sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraron mu kuka bayyana.
Assalamu alaikum jama'a. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata akan gwajin makamin mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. Kasashen Amurka da Japan da Koriya ta Kudu ne suka kira wannan zaman gaggawar bayan da Pyongyang ɗin ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami a jiya Lahadi mai cin dogon zango zuwa sama wanda ka iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama. Da safiya yau Litinin ne Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasara wurin kera sabon makami mai cin dogon zango a wani gwaji da shugaban kasar Kim Jong-un ya sa ido da nufin tabbatar da girma da nauyin makaman na nukiliya. Kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA ya ce an harba makamin ne ta sama yadda ba zai shafi tsaron kasashe makwabta ba, kuma ya yi tafiyar kilomita 787 da nisansa ya kai tazaran kilomita 2,211 ta sama. Kamfanin dillancin labaran na KCNA ya rawaito shugaba Kim yana zargin Amurka da tsoratar da kasashe da ba su da makaman nukiliya, kuma ya kai shaidi ga Amurkawa. Da sanarwa bahaguwar fahimta akan wannan batu, yana cewa gaskiyar lamarin shi ne bangare da take gwaje-gwajen na makaman yana cikin yankinta na Koriya ta Arewa. 'Yan sandan Turai sun ce kutsen na'ura mai kwakwalwa yana addaban akalla ma'aikatu 100,000 a kasashe 150 a duniya, tare da saka cutar kwamfuta a kan kundin bayanan ma'aikatun har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu yin kutsen. Da yake hira da talabijin ITV a ƙasar Burtaniya a kan wannan batu, daraktan 'yan sandan Turai Rob Wainwright ya ce yana bakin cikin yadda adadin mutanen da wannan kutsen ya shafa zai daɗa ƙaruwa idan suka je aiki suka kunna na'urorinsu a yau Litinin. Ya zuwa yanzu babu wani rahoto da ya tabbatar da ana samun nasara a ƙoƙari da ake yi na gado wanda ya shirya wannan aika-aikan. Masana tsaron na'urar kwamfuta sun tabbatarwa ɗaiɗaikun mutane da suka sabunta na'urorinsu cewa sun tsira, sun kuma ba da shawarar cewa waɗanda cutar kwamfuta ta kai hari a kan na'urorinsu kada su biya kuɗaɗe da masu kutse suke nema daga gare su wanda ya kai $300. Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana gudanar da wani gagarumin bincike akan wanda zai zama sabon daraktan hukumar binciken laifuka a nan Amurka ta FBI, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sallami shugaban na FBI James Comey a makon da ya gabata. Gwamnati ta yi tambayoyi ga mutane 8 wanda ake niyyar zaba ɗayansu aikin, kuma shugaba Trump ya ce yana yiwuwa a yanke hukunci akan wanda zai yi wannan aikin kafin ya bar ƙasar ranar Juma'a a balaguronsa na farko zuwa ƙasar waje tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Trump ya faɗa wa waɗanda ake musu binciken cewar za a gudanar da binciken cikin gaggawa. An fara musu tambayoyi ne akan abubuwa masu muhimmanci a rayuwarsu, amma dai shahararrun mutane ne masu mutunci kuma gwanaye. Wannan shine abin da ake nema ga shugaban hukumar FBI. A halin yanzu batutuwa da suka shafi shugaban kasar suna ci gaba da mamaye labarai, kuma yana kara jan hankali akan 'yan majalisar dokoki na bangarori biyu masu sukar matakin da ya dauka a makon da ya gabata. Yana musayar bayanai daga fadar White House yana bayanai akan wato sallama da kuma sakon Twitter na barazana wanda yake yin kashedi ga Komi da kada ya bayyana hirarsu da kai da yake iya dauka a faifai ga manema labarai. Wata kungiyar ƴan bindiga Africose ta kaddamar da wani hari don kwato yankin birnin tsakiyar birnin na kasar wato Buake kenan daga sojojin gwamnati bisa bukatar basu wasu kudade da aka alƙawarta musu kuma ba a cika ba. Akalla mutum ɗaya ne ya mutu kuma rahotanni sun nuna cewa sama da mutane 20 ne suka jikata biyo bayan watsi da kashedi da ƴan tawayen suka yi cewa kowa ya zauna a cikin gidansa. Har yau dai babu wata sanarwa daga ma'aikatar sojin kasar akan nasaran kwantar da wannan tarzomar. Wani soja da ya bijire ya ce sojojin su ba za su aje makamai ba suna jiran kuma dakarun gwamnatin. Sojojin gwamnatin dai sun kwace Buake ne birni mafi girma na biyu a Africose a ranar Juma'a. Galibin sojojin tsofaffin ƴan tawaye ne da aka dauke su aikin soja bayan wata takaitacciyar tarzoma a cikin watan Janairu. An yi wa ƴan tawayen alƙawarin biyan su wasu kuɗaɗe idan suka aje makamai amma gwamnatin ƙasar ta kasa cika wannan alƙawarin.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa
a wajen mun taron manema labarai a Yola, kusoshin jam'iyyar PDP daga yankin Michika sun kokari tare da watanni da ke cewa sun bar koko za su bar jam'iyyar tare da wani dan majalisar wakilai da cewa ƴan barandan siyasa ne kawai ke neman bata musu suna. Honorable Yarima Tizai Waziri da kuma Alhaji Tukur Muhammad Modibo Faruk Michika na ko cikin kusoshin jam'iyyar a yankin.
Wannan wata masu ƴan kaza gini masu nema su bata mana suna ne. Ba mu taba yin rijejeniya da wani cewa a yau zan kai mu bar jam'iyyar PDP mu koma wani party ba babu sam. Muna nan daram ba mu sa abinda PDP za su yi gobe ba saboda haka ba mu canza shaka ba.
Ba abu bane wanda yake da hujja. Wannan abun da ka gani rubutu da mutanen nan suka yi da sauran makamantan su abu ne wanda bai da tudun dafawa. So mutane ne ƴan kalila wayanda ruwa ya kare musu suka gani in sun yi wannan kila za su iya deceiving na wasu mutane shine kawai. Kuma babu mutume da ya tuntube ni kamun ya rubuta ka san a doka yadda ya kamata dai in mutum zai rubuta takarda a kanka dole zai tuntube ka ya nemi ra'ayinka. So babu wanda ya mana haka ba wanda muka yi wannan magana da shi.
Nan da suka tsaya takara a zaben da ya gabata sun ce fa ba da yawunsu ne ake tallan sauran sheikan ba.
Sunana Honorable Stephen Kaja, magana ƙarya ne ba gaskiya cikin ta. Kuma wayanda suka rubuta wannan taharudun su gani ruwa ya ƙare musu ba su da wani hanya na wanda za su iya samun guri su shiga. Sune suka yayyanta wannan takardan ƴan baranda ne wanda suna neman aljihunsu ne. Karshen ma mutanen Michika ba wata party a Michika sai PDP.
Ni ne mai suna Honorable Emmanuel Beatrice Tiriwa Mirmi. Ba mu koma ba muna nan daram a inda muka fara. Muna nan a PDP kuma ba za mu bar PDP ba. Sai nan mun ga cewa lema nan ma babu a kasuwa. Kafin nan mu ce mun bar PDP.
Yankin Michika dai na ma cikin yankunan da jam'iyyar PDP ta yi kaka gida a jihar Adamawa. To sai dai kuma tun bayan ma zaben kananan hukumomin da aka yi ne abubuwa suka soma sauyawa. To ko hanya PDP za ta kai bentanta kuwa? Alhaji Sabugarta shi ne ma shugaban jam'iyyar PDP a yankin yake su fa ba su tsorata ba.
Don su rubuta sunan kansiloli a za su tafi da su ƙarya ne babu. Domin kansiloli ma ai mun ci zabe a Michika. Don sun san PDP gida ne na PDP a Michika local government. Saboda haka wanda suke su tafi nan ma don jiya muka kawo su muka ba su nasara. In za su yi nasara ba su yi samu nasara ba a nan za su koma wani ɗan baranda ne.
Wasu dai na ma danganta rikicin cikin gida da ya dababe jam'iyyar PDP da zama kan origamin sauyin shekan da wasu ke yi a yanzu. Batun da ko sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adama Mr. Zira Tumba ke ma cewa ba haka batun yake ba.
A ba rikici a su fa a san kwanton ba rikici. A ba ya ba mu tsoro. Don kamar yanda muke da yanda economy nan take tafiya da yanda wa'anda suke a gwamnati yanzu suke tafiya. Kaga dai ga su da sanda a hannu ba su san ina za su rike ba. Ga biyar a gaban su ba su san ina za su buga ba. Ka gane? To da a ce suna da hikima da wisdom na tafiya da leadership din to zai ban tsoro. Amma a yanda suke tafiya nan ba su san makaman ba. Saboda haka ba ban tsoro. Come 2019 ina gani kaman Sule Lamido ya taba fada. Yace kaman karbi hannu goriba a hannun kuturu to haka shi ma zai karba mulki nan kuma ina da ban gaskiya zai faru haka.
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
An jima kaɗan za mu gabatar da rashin tayi. Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Lafiya Ubangiji ma kai nake. Lafiya Ubangiji ma kai nake wade ke.
Lafiya Ubangiji ma kai nake wade ke.
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko. Kake biyan bukatu ilmar na zo da hoko. Ya Rabbi kara kara man dan iti da sako. Bibiya wa mai nisa har ta riski bako. Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko. Umai na sarrafa Allah ce dani biko. Baitin yabon ba aiki ne ya Ilahi dubi. Karka shafa roko na zuljada da hasbi. Ba nisansa ta tace du yana shi kalbi. Mai ruko da mai haske musu dafa habibi. Shi kadai ya san fili shamaki a gaibi. Ya wuce karantawa ko aja da jirgi.
Lafiya Ubangiji ma kai nake wade ke.
Tattaro dukan girma du da dawa karshe. Arzikin Banu Adam mai zufa a washe. Shugaban na farkon nan zamanin kasashe. Dole ne ya burge kaya wuce wa kushe. Firgitar gumaka ne korama a fashe. Shi ya saukar ayayye duniya a gushe. Banguri in tara bar arzikin halittu. Kau dabara mai karfi janjabin fatattu. Ka taho da mai fuya bayyanar fatattu. Dan Amina sha aike ka wuce rubutu. Sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yanki. Kai na bawo komai na gashi da mutuntu. Shugaba komai ne waya kai ma aiki. Cikin halittu kan waya aiki jaki. Bakan gizon sa daukai ne bai gamo da zaki. Shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki. Tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki. Sarraba ka mai kowa naka ne ma aiki. Kowa na fi shi ya kare kai ko ba iyaka. An tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka. An tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka. Waye ake wade ke ne kwatankwacin irinka. Dukan faɗin da ba kai ba to kira shi hauka. Yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka. Kai ne Ilahu yayi rakiyaran da za ka sauka. Kai ne Ilahu yayi zagi lokacin ta baka. Dan kai Ilahu yayi jifa dan kashe mayaka. Kai ne Ilahu ke gadi.
To sai a gyara zama a saurari da rashin tayi.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya.
Jama'a assalamu alaikum. Maraba da shirin da rashin tayi wanda ni Salo Garba ke gabatar muku daga nan birnin Washington DC. Kwanakin baya farashin dalar Amurka yayi tashin goren zabi inda har ta haura sama da naira 500 kowace dala daya. A lokacin an ce hakan ya faru ne saboda karancin dalar, lamarin da ya haddasa tsadar kaya. Amma yanzu sai gashi babban bankin Najeriya yana samar da dalar makon jiya ma. Bankuna ba sai saye duk abin da bankin ya fitar masu ba. Da yawaitar dalar yanzu ya kamata a ce farashinta ya fadi kasa warwars. To amma abin mamaki hakan bai faru ba. Shin me yasa farashinta har yanzu bai sauko kasa ba? Wakilin muryar Amurka dake Abuja Najiru Adamu Elikaya ya yi fira akan wannan tambayar da masanin tattalin arziki Nasiru Gareka.
Ina tare da Malam Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yushau, ga wannan tambayar, shin me yasa har yanzu ba a samu farfadowar naira ko kuma matukar faduwar farashin dala ba a Najeriya, duk da yadda babban bankin Najeriya ke tura miliyoyin dala zuwa ga bankuna da kuma hannayen masu canjiwa su yan BDCs?
To na farko, kudin da aka yi maganan tura kudade bankuna, akwai magana a takarda, akwai kuma magana a aikace, da kuma wasu irin bankuna aka tura kudaden, kuma wasu irin ka'idoji aka bayar na samu su kudaden a cikin farashin da gwamnati ke ganin za ta tafi da shi tunda duk abin da aka tura ana tunanin ne a rage farashi ko kuma hahon farashin dalan ko kuma yankewa to kuma matakin farko kenan sai na biyu kuma su waɗannan dalolin da aka tura shin an basu a kasuwan da kuma abubuwan da ake so a yi ko kuwa an samu haɗin baki tsakanin masu neman dalolin ta bakar hanya ana sulalar da dalolin wanda hakan yasa duk kokarin da ake na rage karbanta ba da dalilan da ake bukata ba ta in ta cigaba da fita haka to haka zai iya haifar da a kasa ganin saukan ita farashin dala din saboda bukatuwanta din in yana da yawa kuma aka samu hanyar da ake yin ta na uku kuma ta hanyoyin da ake fita da kudade daga kasan zuwa kasashen waje idan aka suka gano hanyoyin da wasu ake amfani da wasu waɗanda dama ba su da daman fita da kudaden amma saboda doka ya ba su daman fita da wani adadi kuma aka ci gaba da ba irin waɗannan adadin to zai sa waɗannan kudade su ta fita sannan kuma yalwatanta da ake nema a cikin tattalin arzikin a cikin ƙasar zai iya ba za a samu cin nasara a haka ba
wato shi dole ne dama an samu nasara ta farko inda dadalar ta kai wajen naira 520 dalilin turin miliyon dala nan sai ga dala ta karkato ta koma har kasar za a ce da naira 400 wato an samu kamar ragin naira 120 da wani abu kin amma abun ya kon biyu a haka kuma ana ta ci gaba da tura dala nan ya nuna kenan akwai wasu matsaloli da ke kawowa abun baya nasara kamar yadda kake bayani
ka san kullun idan aka duk yanda aka so a ingiza farashi idan farashin bai daidai da abin da zai sauke shi ba to dole zai tsaya chak ai shine ake kokari lokaci ake duba to wani nasara aka samu kuma ina ne ba a samu nasara ba inda ba a samu nasara ba kuma ta ina za a bude shi saboda har da hadan kudi tana tafiya ne da wunduna wato windoji ko kuma kofofi wanda ita hukuma take amfani da su amma kuma masu amfani da kudi su kuma suna amfani da iya waɗannan kofofin ko kuma sun kare yawan kofofin to a kodawon lokaci akwai waɗannan saboda duk inda aka yi kasuwa na kudi to akwai kasuwa wacce gwamnati take kula da ita wanda take ita ce kasuwar na hakika akwai kuma kasuwar bayan fage kasuwar bage kuma zaka iya samun abubuwan da ake da dama wanda sun saba ma dokoki amma saboda buyan bukatar da ake samu a cikin kasuwa saboda kullun lokaci akwai bukatan ita a kasuwa akwai bukatan riba amma gwamnati kullun tana kulawa da a samu riba matsakaiciya ba riba wanda ake ce mata abnormal wanda ta wuce yanayi ba to a kasuwan kudin nan kullun tana da irin wannan dabi'un ta ne canza a cikin kasuwa shine irin wannan abnormal irin wannan kudaden wanda kimtawa da bismillah an same su shine aka rage amma kuma farashin yana nan yana tafiya saboda waɗannan abubuwa da na jera maka wanda a kullun ita kasuwar nazari ake mata bayan an yi nazari sannan kuma a duba dokokin da aka yi na samar da kudaden da kuma waɗanda ake samarwa da kuma kula da yana shiga hannun wanda ake samarwa ko ko ya koma ta hanyar da ba a yi tunanin wanda ba zai hana kudaden hawa ba misali kaman kudaden da aka ware domin zuwa asibiti anya da yawa suna karɓan kudaden don asibitin ne ko ko mutum yana amfani da ma ciwon kai kawai ko kuma yana amfani da wani dalile wanda bai kai dalilin maganar lafiyan ba akan bukatun waɗannan kudade haka ma ita kanta makaranta ana bukatun kudade ne da za a biya makarantu ko ko kudade da za a je a ji dadi a kasashen waje ana amfani da dalibai ana fita da irin waɗannan kudaden shine abin kula
to ni shi har yanzu da tasirin wato ya a tsarin tattalin arziki waɗanne matakai ne kamata a dauka ga tasirin nan ya bayyana a fili tunda na lura kamar akwai zargin akwai abubuwan da ake yi kenan waɗanda ba su dace ba su ne suka bata wannan abun ba wai tsarin ne na tattalin arziki da aka sani a makaranta ya soya ba
eto abubuwan da za a yi suna hannun babban committee na wato Monetary Policy Committee MPC wanda yake shine babban committee da yake da alƙaluman da yake fitarwa da kuma kulawa da bankunan da ake ba kudaden da kuma abin da ake bayarwa da kuma cika ka'idojinsa shine abin kulawa na farko kulawa na biyu kuma shine dole sai an shigo da an bude ita kasuwan kudin waɗanda suke da wasu kudaden sun fito da su saboda kanka kula abinda ke faruwa tattalin arzikin kasan akwai tun abin da ya zaburar da wannan fitina na hauhawar farashin kuɗi shine yanda waɗanda suka samu dama suka ɗibi dalolin nan daga bankuna suka mai da shi gidaje aka kuma haƙa ramuka aka rufe su ba amfani da su wannan ya haifar da ƙaranci saka kuma da barazanan da ake ta samu na kulle account na mutane waɗanda suke da waɗannan kuɗaɗe wanda da suke zirga-zirga da kansu suka daina sai an duba an addumi a tsabtace waɗanda za a ƙara ba su dama su samu waɗannan kuɗaɗe kuma su samu waɗannan account wanda za su yi amfani da shi wajen kasuwanci sannan kuma manya-manyan kamfanoni wanda suke da cikakken buƙatun dalolin nan domin shigo da abubuwan da suke shafi tattalin arziki a bayyane shine kamfanonin da ke shigo da abubuwan da masana'antu mu ke nema da abubuwan da aikin gonan mu ke nema da kuma man fetur wanda ake nema wanda ya shafi dukkan farashi a cikin ƙasa sai an wadata su da isa su domin idan su waɗannan ba su samu ba ya zama na da ƴan siyasa da ƴan boko da masu kuɗi suke bin hanyoyin da suke fito da kuɗaɗen nan to haka kuɗin zai ci gaba da zama domin wasu su ba sa buƙatan dalan ya fadi saboda sun ije dalolin a cikin kasuwa sannan duk abin da aka fito da shi za su kokarin su ga sun kwashe waɗannan kuɗaɗe to dole a duba waɗannan abubuwa da waɗannan windoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi haka kuma gwamnati sai ta do ta bunƙasa wato kasuwanci a cikin ƙasa banda haɓaka abubuwan da ake faruwa na wato na harkokin kasuwanci sai an haɓaka shi da duki da kuɗin ƙasar Najeriya sai an rage mutu abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasa misali a ce ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin Najeriya dole sai an ci gaba da amfani da kuɗaɗen Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasa
ya nuna dai daga wannan bayanin da kai watakila har yanzu akwai masu boye dala kenan in sun karba
to ai dala har yanzu abinda ke faruwa shine ai ba za a daina boye dala ba tunda kudin dar kasan ya fadi sannan kuma ba a ije kudaden kasan wanda aka samu ta bayan fage a cikin bankunan kasan hanyar kawai da za a iya aje kudaden nan shine ta nemo dalolin da a kai su inda za a aje su abin ban tsoro ma da yanzu yake ya bayyana tunda aka ce har an maida makabartu wajen aje irin waɗannan kudade kuma ana ganowa to kaga ashe dole in ba waɗannan ɗabi'un mutanen ƙasar ya sake canzawa ba game da ita dalan da kuma kuɗin ƙasar to haka zai ta faruwa kuma za mu dade ba mu ga saukan wannan kuɗi na dala akan kuɗin mu na ƙananan Najeriya ba
akwai lokacin da dalan nan ma fa take wajajen naira 190 da wani a wata ke 200 to abun nan ma ina ga ai bai fi shekara 2 da rabi ko wani abu a ƙasar nan ko shekara biyu dai ko wasu abuwa amma yanzu a ce dalar nan har ta kai 500 da wani abu Allah da ya taimaka ta dan fara saukowa Yusuf shin akwai wani tsari ne wato da shi babban banki baya bi kenan yadda ya dace in haka ne wajen hada kan masu waɗanda ake bawa dalolin nan da kuma kasuwancin
wato inda fa aka an fasa kilayi ne da dadewa farkon sakin layi tun sanda gwamnatin tarayya a 2014 ta ɗibo a cikin kudaden ajiyarsa dala biliyan 2 da miliyan 800 aka shigo da su cikin tattalin arzikin ƙasar wanda kuma shigo da su daga kudaden ajiyar nan ba a zuba su a inda za a yi kasuwanci ba a hasali ma waɗannan daloli an raba su ne a hannun mutane wannan shine babban matsalar da aka fara samu wajen hada-hadan kudaden kasan waje sai kuma zuwan gwamnati da ta zo ta kukkulle fitar da dalolin nan ta inda ya zaburar da kasuwan bai ɗaya kamar wannan shekara biyun da kai magana lokacin da aka rufe kofofin da ake samar da kudaden nan aka fito da doka wanda ta hana a ba ƴan canji wato MBDC kudaden nan ta hana a ba da kuɗin makarantu ta hada a ba da kuɗin lafiya wanda ya zaburar da farashin ya mummunan hawa wanda a ƙarshe waɗanda ake ganin su suka kawo mana tashin hankalin su ne kuma aka ba su dama waɗannan kudaden nasu ya ninka ninkin baninki a gidajensu kuma har yanzu suke amfani da wannan tashi da wannan dukiya suke danna tattalin arzikin ƙasar wannan ɗabi'a ta ƴan boko ne da ƴan kasuwa da kuma irin abu aminansu waɗanda suke ma tattalin arzikin ƙasa ba ruwan talaka a ciki talaka ma bai ga nerin ba balle ya ga dala duk wannan abin da ake magana na daloli ana magana ne tsakanin ƴan boko da ƴan siyasa da ƴan kasuwa
jama'a abin da zamu ya kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin waɗanda kuka ji murmurin su da Solomon Abo da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke muku fatan alheri sai kuma mako mai zuwa
kuɗe a kashe sauta hanya mai kyau
kuɗe a kashe sauta hanya mai kyau kuɗe a kashe sauta hanya
to shi kuma ya kawo mu ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku ma sauraro kuka bayyana
Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga malamin Jalingo Primary School Ashaka to alhamdulillah ala kulli hal cikin ikon Allah a wannan litini ne zamu koma bakin aikin mu insha Allah zamu ci gaba da bada gudumawa mu ga ƴan baya da haka muna kira ga iyaye su sanya idanu akan ƴaƴan su ita kuma gwamnati ta samar da duk abubuwan da suka kamata a makaranti domin kuwa mu samu mu kyautata harkokin ilimi a ƙasar mu haka zalika kuma ta kyautata wa su malaman muddin aka samu haɗin kai tsakanin iyaye da malamai da kuma gwamnati to insha Allah zamu samu kyautatuwan ilimi a ƙasar mu Najeriya domin kuwa ilimi shine garkuwar dan adam ilimi tushen rayuwa ilimi gishirin zaman duniya dan haka da fatan kowa zai riki aikin shi bil haqqi da gaskiya domin kuwa ayyukan da muke yi muddin muka riƙe su kowa yayi aiki tsakanin shi da Allah to insha Allah zai samu nasara a duniya da lahira Allah ka ba mu ikon gudanar da ayyukan da aka daura mana bil haqqi da gaskiya domin samun al'umma ta gari daga Baffa Haruna Bajoga malamin Jalingo Primary School Ashaka
Assalamu alaikum sashin Hausa na murar Amurka magana Yusuf Zuka mai lada Gulalo a jihar Bauchi ina kira ga hukumar wutar lantarki ta ƙasa a gaskiya ya kamata kun tsawwala kuɗi musamman mu mutanen gama lokacin zaman kun ce sai mun biya ku naira 3000 to bayan an biya ku naira 3000 nan wutar nan babu ita kwata kwata a wata wutar nan ba za a ba da ta kwana 10 ba sannan kuma gashi lokaci ne na zafi lokaci ne na buƙatar ruwan sanyi amma kwata kwata babu wuta idan aka kawo wutar nan ta awa 2 to sai an yi kwana 2 ko kwana 3 ba a kawo ta ba idan aka ba da ta kwana 2 sai an yi kwana 10 ba a kawo ta ba to ya kamata a inganta wannan al'amari mana indai har ana son a karbi wannan kuɗi da ake buƙata a hannun jama'a ko da yaushe idan akwai wutar sai za a ba da kuɗin amma wutar nan ba ku yi salamu alaikum
to sai kuma takaitattun labarai kafin mu sallama
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce demokaradiyyar jamhuriyar Congo tana fama da barkewar kwayar bungon cutar nan ta Ebola. Ministan kiwon lafiya a Congo, Oli Ilunga, ya bada sanarwa a shekaran jiya Asabar cewar mutane uku ne suka mutu sakamakon kamuwa da wannan kwayar cutar a arewa maso gabashin kasar. Ilunga ya gargadi mutane kada su tsorata kuma ya ce jami'ai suna aiki gadangadan wurin daukar matakan dakile yaduwar wannan cutar. Hukumar kiwon lafiya ta WHO tana aiki tare da hukumomin Congo game da daukar matakin wato ma'aikatar lafiya kenan a yankin inda wato mutane uku suka mutu a ranar 22 ga watan Afrilu. Ana zaton wasu mutane guda 10 kuma 11 su kuma sun kamu da kwayar cutar a yankin. Daraktan hukumar WHO a Afrika, Mashidiso Moti, ya je babban birnin Congo Kinshasa a ranar Juma'a don tattaunawa akan matakan hana yaduwar wannan cutar. Kwamitin Majalisar Dinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata akan gwajin makamin mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi wato na baya-bayan nan. Kasashen Amurka da Japan da Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu su ne suka kira wannan zaman gaggawar bayan da Pyongyang din ta kaddamar da makami wato gwaji na makami mai linzami a jiya Lahadi mai cin dogon zango zuwa sama wanda zai iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4500 ta sama. Yan sandan Turai sun ce kutsin na'ura mai kwakwalwa ya addabi akalla ma'aikatu 100 a kasashe 150 a duniya tare da saka cutar kwamfuta a kundin bayanan ma'aikatun har sai sun biya wasu kudade ga masu kutsin.
Masu sauraro ƙarshen shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan hanci kenan to amma kada a mance da lasar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da ilimi da kwatan Adam. A halin yanzu kwajin mai alicin Ahmadu da wani sauran abokan aiki da ke fatar